This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1622 da kuma mita 25 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya jin mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya FM. Ko kuma a saurare mu a duk lokacin da ake bukata a ko ina a fadin duniya ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum Usman Kabara ne a shirin mu na la'asar tare nake da Sarfila Hashim Gumal daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu zamu fara da jin kanin labaran duniya.
A yau Laraba ministan harkokin wajen Iraki ya ce ya sa kansa mai shiga tsakanin wutar da take nemo kunno kai tsakanin makotansu wato Saudiya da Iran. Jami'an gwamnatin Afghanistan sun ce dakarun su na dada kutsawa cikin yankin nan mai tsananin rikici wato yankin kudancin kasar. A yau Laraba Koriya ta Arewa ta ce ta yi nasarar gwajin wani nau'in bam da ke da makamashin nukiliya.
To haka yake zamu ji a cikin cikakkun labaran an jima kaɗan. Rahotanni na ta nuna cewa rundunar sojojin Najeriya suna ta samun nasara a dabarun da suke yi wajen yaƙi da 'yan Boko Haram wanda hakan ta sa muka tuntuɓi masana harkar tsaro.
Da irin rahotanni da muke samu da kuma bayanan da muke gani a hotuna da kuma wayanda muke da sanayya ta kudda su suke sanar da mu abin da ke faruwa a filin dagan, muna ganin da gaske ne sojojin Najeriya ana samun kwalliya suna biyan kudin sabulinta.
To za mu ji dalilin haka. To a jamhuriyar Niger kanwar dai duka jace. Hafsan sojin kasar ne Janar Sani Garba ya ce suna samun sakamako a fadin da suke da 'yan Boko Haram.
Nous avons fait beaucoup d'efforts et nous avons eu beaucoup de résultats si concerne la lutte contre Boko Haram.
Mun dauki tsararran matakai saboda haka muna samun kyakkyawan sakamako a fafatawar da muke yi da kungiyar Boko Haram.
Akwai shirin himma ba ta ga rago yana nan tafe, amma da farko bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A yau Laraba ministan harkokin wajen Iraki ya ce ya sa kansa zama mai shiga tsakanin wutar da ke neman kunno kai tsakanin makwabtansu wato Saudiya da Iran sakamakon kashe wani shehin malamin Shi'a da Saudiya ta yi mai suna Sheikh Al-Namer. Ibrahim Al-Jafari ya faɗa a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da takwaransa na ƙasar Iran Muhammad Jabad Zarif, inda ya ce kasancewar Iraki a tsakanin ƙasashen biyu hakan zai iya ƙara rura wutar da ta tashi. Dama ƙasar Rasha ma ta yi alkawarin ba da kanta a matsayin mai shiga tsakanin Saudiya da Iran. Shi ma sakataren wajen Amurka John Kerry ya yi magana ta kurorinsa Jabad da na Iran.
Jami'an gwamnatin Afghanistan sun ce dakarun su na dada kutsawa cikin yakin ko kuma yankin nan mai tsananin rikici wato yankin kudancin kasar, inda suka ce kashe mayakan 'yan Taliban har sun yi guda 43 da kuma raunata da dama. Fadan da ake yi a Marja, inda 'yan Taliban din ke rike da ikon su a lardin Helmand, fadan ya barke ne kwana ɗaya bayan da dakarun Afghanistan da rundunar Amurka ke marawa baya suka kaddamar da hari kan 'yan Taliban din don sake kwace ikon wajen. Sai dai kakakin 'yan Taliban din Zabihullah Mujahid ya musanta wannan ikirari na gwamnatin Afghanistan, inda ya ce sojojin gwamnatin Kabul da ma waɗanda suke mara musu baya na sojojin Amurka suna jin jiki a hannunsu, amma don gudun abin kunya sai suke bada bayanai na ƙarya.
A yau Laraba Koriya ta Arewa ta ce ta yi nasarar gwajin nau'in bam da ake kera shi da makamashin nukiliya. An samar da hakan ne a talabijin din gwamnatin ƙasa da wata guda bayan da shugaban Koriya ta Kudu Kim Jong-un ya yi ikirarin ƙasarsa ta kera nau'in bam da ke da makamashin nukiliya cikin gaggawa dai ƙasar Amurka da sauran ƙasashe suka yi watsi da ikirarin nasa. Shi dai wannan bam ɗin da ake da makamashin nukiliya hatsarinsa ya wuce na bam ɗin da aka sani nesa ba kusa ba. Koriya ta Arewa dai ta yi gwajin makamai masu nukiliya a shekara ta 2006 da shekara ta 2009 da kuma shekara ta 2013. Baki ɗaya gwajin dai an yi su ne a wani yankin da ke ƙauyen Fonge, wanda kuma a wannan yanki ne wasu hukumomi masu kula da abubuwa a yankin suka fitar da rahoton jin girgizar ƙasa a yankin wanda ba ta Allah ba ta annaba ba a safiyar Laraba.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A yau Laraba ne kotun kolin kasar Bangladesh ta amince da hukuncin kisa da aka yanke wa shugaban jam'iyyar musulmi mafi girma a kasar wanda aka same shi da laifukan yaki. Alƙalin kotun dai yayi watsi da daukaka ƙara da tsohon minista Muchtar Rahman Nizami ya shigar wanda yake shugaban wata jam'iyyar musulmai ne mai suna Jama'atul Islami Party. Wannan hukunci dai shine ya tabbatar da kisa a gare shi a watan October shekarar ta 2014 da ta gabata can aka sami Nizami da laifi bayan tuhumar sa da kisan kare dangi da kisan kai da azab da kuma kaiwa ga azabtarwa da yin fyade da ma lalata kaddarorin al'umma kan rawar da ya taka a yakin na neman yancin kai daga Pakistan a shekarar 1971. Bangladesh ta ce haɗin gwiwar mutanen da ke da hannu a da sojojin Pakistan ya hada gwiwa da mutanen da ke da hannu a sojojin Pakistan aka kuma kashe akalla mutane miliyan 3 sannan kuma suka yi wa 200,000 fyade har ma da sanadin raba mutane miliyan 1 da gidajensu suka maida su ƴan gudun hijira zuwa sansanonin da aka killace domin a sa ƴan gudun hijira a India. Jam'iyyar Jama'atul Islam bata goyi bayan samun ƴancin kai ba a wannan lokaci.
A karan farko wata kota a kasar sun ta amince da ta saurari wata shari'a da wani mutum ya shigar wanda yake kalubalantar matsayar da gwamnati ta dauka na kin amincewa da bukatarsa da ya gabatar mata na yin auren jinsi guda. Ana kallon wannan mataki na amincewa da kotun ta yi ta saurari kara a matsayin wani ci gaba masu muradin auren jinsi guda da kuma masu sauya fasalin zuwa abin da suke so a kasar ta cana ko kuma in ce sun kamar yadda lauyan mutumin ya gaya wa ƴan jarida. A dai kasar sun ba a haramta ayyukan luwaɗi ba sai dai kuma ba a haramta yin auren jinsi guda ba wanda hakan ya sa masu auren wannan fannin ba sa samun wata kariya. Dan shekaru 26 Sun Wenling ya shigar da ƙarin ne ranar 16 ga watan Disamba akan ofishin yankin gudanar da gundumar Prong da ke Changsha babban birnin lardin Hunan da ke tsakiyar China. Ƙarar da ya shigar tana da kalubalantar kin amincewa da hukumomin yankin suka yi na rijistar aurensa da abokin tarayyarsa mai shekaru 36. A jiya Talata kotun ta ce ta amince za ta saurari ƙarar tasa.
Mun kawo muku labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington. Rahotanni suna ta nuna cewa rundunar sojojin Najeriya suna samun nasara a dabarun yaƙi da suke yi da ƴan Boko Haram. Mun tuntubi wani mai fashin baki akan al'amuran siyasa da kuma harkar tsaro wato Musa Zubairu daga jihar Kaduna Najeriya inda muka tambaye shi shin sojojin na samun nasarar da ake cewa suna ta samu cikin hikima?
Ga irin rahotanni da muke samu da kuma bayanan da muke gani a hotuna da kuma waɗanda muke da sanayya ta kudda su suke sanar da mu abin da ke faruwa a filin dagan. Muna ganin da gaske ne sojojin Najeriya ana samun kwalliya suna biyan kudin sabulinta. Domin idan ka lura za ka ga cewa hatawarwala na jama'a ta karu a nan jihar Borno da jihar Yobe da jihar Adamawa. So idan aka lura da wannan abun za ka ga cewa to gaskiya fi sabilillahi wato abubuwan kamar yadda aka niyya ko aka zata ina ganin kwalliya tana dan biyan kudin sabulinta daidai gwargwado.
To amma abinda wasu suke kallo shine a lokacin da ake cewa suna cin nasarar da sauransu sai kuma kaji an ce bam ya tashi can bam ya tashi nan wasu suna ganin cewa anya ba wani burin bane kawai.
To ayin ana maganan wato yaki da Boko Haram da irin wannan abin da ake kira insurgent ba a masa wato kasan karam mahaukaciya. Ka gane ai ko a shi a yakin akwai wanda ya gallabi kasa fiye da wani a nau'i din wato nau'o'i ne suke da yawa. Da in muka tuna za mu ga akwai kananan hukumomi da yawa wanda suke karkashin su waɗannan 'yan tada kayan baya 'yan Boko Haram. Akwai da ɗaura aure ma ba zai yiwu maka a waɗansu wurare ba a cikin jihar Borno ko jihar Adamawa ko jihar Yobe. To yanzu duk an riga an samu wa'innan abubuwa da wato akwai walwalar jama'a sosai da sosai. Ko ni nan da muke maka magana na ɗan yi tafiya na ɗan yi tattaki zuwa a gabas na arewacin Najeriya na wato kamar jihar Adamawa to mun ga yanda wulola take zaka tafi nan babu wani tararrabin cewa akwai wani wanda zai dan taho ya tare maka hanya kamar yadda ake zato da sauransu ina ganin kwalliya tana biyan kudin sabulu yanzu abin da ya dace kawai shine inda sojoji suka kama to ya zamanto cewa an kuma saka wani sansani na sojojin wanda za su ana su dawowa domin kuskuren da ake gani a mu namu masu fashin baki din shine wata idan an kama wuraren akan bar su a sake babu wasu jami'an tsaro babu wani abu da zai nuna cewa an kama wannan wurin ana kokari kuma a ci gaba da kare lafiya da dukkan mutanen da suke zaune a wannan wurare
eh to amma kuma zaka ga cewa misali a wannan da ya fada na maganan Boko Haram da ake tafa mani wasu masana din ko kuma wasu mutanen suna ganin cewa ai an ce nan da karshen shekarar da ta mutu wato shekarar 2015 za a kawo karshen al'amarin wanda wasu suke ganin cewa hakan ya an cimma hakan domin ko gashi yanzu har yanzu ana abin nan
eh wato idan fada ne na fito fuska da fuska ka gane wato wanda ake kira wato real combat din da sauransu zaka cewa anan kaman gwamnati ta riga ta ci galaba abinda ke da akwai wato shine wani tsiraru da suke amfani da kananan yara suke amfani da mutanen da basu ji basu gani ba ka gane su dora musu bomb su je su saki bomb a wannan wuraren ba da duk wannan ba zuwa shekaran jiya ina jin na karanta wani soja wanda yake ba da bayani cewa wayansu hafsoshi tare da shi suna tare a nan wani bangare a Maiduguri aka ba yarinya a shekara 8 kawai ruwa wai ta je ta kaiwa sojojin da suke wajen a sha garkashi akwai bomb kama a kama wannan mutum so kaga irin yakin sunkurin kenan da ake kewa so shi yakin sunkuru wato ba kasafai ake an allaka shi da irin yaki da ya fito na Boko Haram ba wannan yakin sunkuru yaki ne wanda ni dinnan da jami'an tsaro da kuma sauran mutanen kasa masu kishin kasa masu sha'awar ci gaban kasan su za su fito duka mu taimaka a yake shi domin wani yaki ne wanda ake yi baka san abokin gaban ba kuma shi bai nuna maka abokin gaba ne ba shi ya nuna maka abokin zaman ka ne abokin amanan ka ne abokin mu'amalan ka ne to idan ku haka ne dole ya zama tuta to mu mutanen Najeriya gabaki ɗaya mu wato mu fito mu taimaka mu dinga bada bayanai ko kuma mu tona asirin irin waɗannan mutane da suke shigan burtu suna cutar da mutane amma maganan yaki ya zamanto cewa kasar mu ta zamanto wato da makwabtanta wato ba a iya samun wani jituwa na diplomasiya ya kau harkokin kasuwanci sun karu a waɗannan wurare al'adun mutane da sauransu yanzu suna iya yin shi ba tare da irin gwamnatin rayuwa da ake da shi ba so kaga tana an samu dan canji wanda kuma ina ganin wato an riga an samu nasara zabin da ya rage shine wato inda aka samu nasarar nan a ƙara jaddada nasarar nan da tabbatar da cewa wato abubuwan da ya kamata a sa su a wurin an sa su a wurin
ku masana ko kuma masu fashin baki ya kuke kallo dole ne sai kasashen mu ko kuma kasashen duniya dole sai irin su Najeriya sun ce ai muna yaki da su lokaci kaza za mu gama ba kaga hakan yana tunzura mutane ko kuma su dan ta'adda su dinga
yin ta'addanci wato wani abu ne wato da gwamnatin da ta shigo dole mu dan daga mata kafa anan wato kamar suna so ne na daya su nuna irin azamar da suke da shi na su yaki wannan abu na biyu kuma su ba kansu lokaci su ga washin wani kokari za su iya tafukawa kan wannan yaki wanda yaki cinyewa yaki ne wanda yaki cinyewa wanda ana ganin ita kanta jihar Borno yana kokari ya fita daga cikin ta kuma ya ma fita din yazo ya shiga cikin jihar Yobe yazo ya fita din ya shiga cikin Adamawa ya shiga Gombe ya fita ya shiga Kano ya fita so kaga idan gwamnati ta zo ta ce mun ba da lokaci kaza ayi kaza to kaga wannan ina ganin zai karawa mutanen kasa wato su zamanto cewa sun yi amanna da irin tsarin da gwamnati take daukowa na yaki da wannan annoba da tuna mutanen Najeriya amma ba dole bane ba a saka wa sojoji iyakan lokacin da za su yi shi yaki domin ya danganta ga irin tsarin da suke da shi na yaki din kuma da ya zama kuma irin yakin da ake yi wannan yaki ne wanda ake yi wanda ana gwamatsi ne da fararen hula ba daga ne aka ja layi ba can bangaren abokan gaba nan bangaren sojojin Najeriya yaki ne wanda wata za ka ga cewa a cikin mutane ake yin shi So dole ka zamanto cewa in kana soja ko kana jami'in tsaro ka iya tantancewa tsakanin su wane ne yan tada kayan baya yan tarzoma da su wane ne masu neman zaman lafiya a kasan da ya kamata a kare lafiyarsu da dukiyarsu da muradinsu.
To mun gode Musa Zubairu mai fashin baki akan al'amuran yau da kullun musamman siyasa da harkar tsaro. Mun gode.
To Allah ya kike mu. Lallan shugaba Adali me sirrin zaman lafiya. In ya so ai zaman lafiya in yake ko a tashi sama lalle shugaba Adali me sirrin
zaman. To haka yake a Niger din ma dai kanwar jace domin kuwa Bahaushe ma cewa yaki dan zamba ne. Hafsan sojin kasar General Seni Garba shine yace suna samun sakamako mai kyau a fada da suke yi su ma da yan Boko Haram.
A yayin firarsa da manema labarai a wurin bukin gabatar da sakon barka da sabuwar shekara ga shugaban kasa Isu Muhammadu ne General Seni Garba ya bayyana cewa
nous avons fait beaucoup d'efforts et nous avons eu beaucoup de résultats concernant la lutte contre Boko Haram.
Mun dauki tsauraran matakai saboda haka muna samun kyakkyawan sakamako a fafatawar da muke yi da kungiyar Boko Haram. Muna tsammani yanzu kam mun fara samun galaba a wannan yaki ko da yake da saurarina a kaba domin har yanzu kungiyar na barazana ga zaman lafiya saboda miyagun kayan yakin da ta mallaka.
Pensons que nous sommes en train de gagner la guerre même si le groupe terroriste conserve toujours des capacités de nuisance.
Kasar Niger ta dandana kuda sosai a shekarar da ta gabata a sakamakon hare-haren da Boko Haram ta kaddamar a yankin Difa, lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama galibin su kwararan hula, duk wada tsauraran matakan da suka hada da dokar taɓacin da hukumomi suka kafa a yankin na Difa mai makwabtaka da jihohin Yobe da Borno a Najeriya. Yanzu haka dai dubban jama'ar yankin Difa da suka tsere wa rikicin Boko Haram ne yake zaune a wuraren da suka je domin samun mafaka har zuwa lokacin da kura za ta lafa. Kodayake wasu bayanai sun ce an fara samun mutanen da suka fara komawa garuruwansu na asali. Sile Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To haka yake sai mu ce yan tagwaye kamar suke yi. To yanzu kuma sai a kasance da mu a nan sashin Hausa na muryar Amurka a cikin shirin
Imma ba ta garago.
Jama'a assalamu alaikum. Barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin Himma ba ta garago. Har yanzu dai muna tare ne da bakon namu Malam Usman Isyaku dan asalin jihar Katsina wanda ke karatun degree na uku a jami'ar da ke London. Kuma idan masu saurare na biye da mu mun tsaya ne inda bakon namu yake muna bayanin arhan abinci, yace kaza ita tafi komi arha. To Malam Usman ka ce amma akwai tsadan rayuwa a kasar ta Birtaniya idan ka cire batun abinci. Kenan zama da iyali ga dalibi ba zai yiwu ba kenan ko ya abin yake?
To magana iyali zama da iyali kuma kenan ga dalibi abu ne mawuyaci kenan.
Yana da wuya gaskiya saboda sai ka ci ta kaidojin kawo iyali. Yanzu misali in kana da mata da yaya uku ba a dokar kasan nan ba zai yi ka je ka kama gida mai daki ɗaya ka zauna da su ba. Ba za su yadda ba sai dai ka kama gida mai daki biyu yaran kai musu dakin su kai musu dakin su daban. Sannan kuma maganar goyo yadda muke goya yara mu a gida Najeriya ko a Afirka nan ba zai yi ka goya yaro ba sai dai ka sai dan keken nan da za ka dinga tura shi. Kuma keken kanshi yana da tsada dan guda ɗaya kan kai ya danganta da yanayin tsadar da amma za ka same shi 20,000 30,000 har 50,000 ma kuɗi a naira.
Oh a naira.
Kamar fan 200 haka fan 150 fan 100 za ka samu keken da za ka tura yaro. Kuma a biyu gare ta akwai mai ɗaukar yaya biyun nan za ka dora su a kai ka tura su.
To kenan ɗalibi zai ma ɗalibi wahala a ce ya zo da iyali irin wannan yanayi.
Gaskiya yana wa ɗalibi wahala sai dai ɗan inda saukin yake in ka samu mahallin da za ka ajiye su to ragowar abincin da za ka ba su ko don sun isa zuwa makaranta kamar misali kana da yaro wanda ya shekara uku. yarinyar ta shekara 3 za su fara zuwa makarantar gwamnati kyauta ba sai ka biya ko kwabo ba amma in kasa da shekara 3 ne anan matsala take saboda idan uwan na zuwa aiki kai ma kuma kana zuwa karatu sai dai ku dauke su ku je ku kai su gurare nan yara da za ku dinga biyan kudi ana kullum ku da su kuma biyan kudin nan kowane awa daya ake biya
to
sai ga misali a awa daya kudin Najeriya sai a ce ka biya kamar 10,000
awa daya
a awa daya ko 8,000 ya danganta da tsadan gurin to sai kai lissafi ka ga irin wannan kudin in dai ba wani aiki kake yi da kake samun kudi ba sai ka ga uwar yaran ka gwammace ita ta zauna ta kula da yaran da kaje ka kai su ka biya kudin da za a rinan masu
yanzu mutum zai ce maka yana son ya zo Ingila karatu wace irin shawara za ka bashi
to shawara da zan bashi shine na farko dai ya rike kudi masu dan kauri saboda duk wani motsi da zai yi a kasan nan maganar kudi ce
ko da degree na uku ne ba degree na daya ba
eh ko da degree duk yanayin daya ne duk yanayin daya ne dole sai yana da isassun kudi wanda za su ishe shi na biyu kuma dole ya shirya cewar karatun din ya fi nan Najeriya dan wahala haka saboda haka idan ya zo zai koyi kusan komai sabo ne za ka ga abin da ka koya a Najeriya kaman kawai wani dan ginshiki ne aka saka maka amma in ka zo nan ne za ka ainihin dora karatun din sosai sai kuma maganar yanayi akwai sanyi da yawa mutum ya zo dole ne
yawa da man tambayar ka maganar yanayi ba saboda yanayin gida ko Afirka ya sha bamban da irin nan kasashen Turai
akwai gaskiya akwai sanyi da yawa sosai a nan ya danganta dai da lokacin yanayin dan amma kamar yanzu da nake ciki sanyin yana kunno kai sosai wani lokacin za ka gane shi a ma'aunin Celsius za ka gane shi 3-4 haka wani lokacin daki ba zai zo na ba sai ka kunna na'urar tuma ma daki gaskiya
kuma shi ma biya za ka yi
a shi ma biya za ka yi wata sa'a idan ma baka da kudi kana jin sanyin dole ka kashe na'urar tuma ma dakin din saboda maganar biya
ka ta shan sanyi kana cikin gida
ya wato sai dai ka dan jibga kaya wasu dan sanyi a jikin ka ko ka shiga bargo kuma bayan minti 10 minti 30 haka ka dinga dan kunnawa kana kashewa akwai maganar dan sanyi sosai sai ko maganar lokaci mutanen suna da ka'ida sosai ta lokaci
okay kamar
mu kuma a gida ba mu damu da lokaci
mutum ta lokaci ba
je zan hawo mota ta tashi ta banni dan na taba zuwa motar ta tashi ta banne sai nake cewa to ai motar nan karfe 5 ya kamata ta tafi yanzu ko 5 da minti 1 suka ce to ai tun karfe 5 ta tafi to yanda mutum yake kiran karfe 5 din kamar nuna mu yake motar nan tun jiya ta tafi kaga da lattin minti 1 ne kawai kuma tunda nazo motar ina gani tana rufe kofa ana tafiya na budurewan da gudu na daga mishi hannu kawai ya daga mu hannu ya
ce sai wani karan
to sai da naje na sake biyan wani kudin na ya fara wancan
kuma idan wacce ta wuce ka shikenan kai hasaran wannan kudin kenan
a na ya fara wannan kudin ya danganta gaskiya wani zaka biya kudi a canja maka amma ni dai wannan na ya fara shi sai da na sake biyan wani kuma sufurin da tsada gaskiya ita tafiya da za a yi da kai ta misali a Najeriya inda za ka yi biya 500 a nan wajen ce ka ga ka biya 10,000 wani abu naira
to ashe yana da kyau inda hali ka mallaki abin hawan kanka in zai yiwu
to shi ma kuma yana da matsalolinsa shi sai ka koyi tukin saboda nan hannun direba a hannun dama yake ba a hannun hagu ba to titunan kuma yadda haka aka tsara su yadda direban da ke hannun dama zai tuka su to sai mutum ya yi wannan training din inda zai tuka motocin sannan kuma wurin parking ma kuma sai ka biya sannan za ka yi parking to duka shi ma su ma din da ya mallaka mota kan da haka tana da daɗi amma kuma tana da wannan matsalolin wurin parking da wasu abubuwa
kusan a ce ba gara ga itin da ni kenan
yawa to wani lokacin da kamar ni dan ban taɓa sha'awar sayan mota kaina a nan ba saboda wannan matsalolin na gwammace in yi tafiyar ƙasa ko in hawo mota da wasu kuma za ka ga suna sayan kinguna
to masu saurare da wannan ne mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai wani sati a ji mu da wani bakon kuma yanzu a madadin bakon namu Usman Isiyaku da Khalif Jet Tacho wanda ya daidaita mana sautin shirin ni Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah
rigada busa she ta kare ga in ji fulani rigada busa she ta kare ga in ji fulani rigada babu busa she dajin
To mun gode ladan Allah ya ƙara mana himma. Yanzu ga sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email mun dan tsakuro.
Wasiƙar farko ta fito daga hannun Haruna Muhammad Katsina wanda ya ce hakika bullo da hanyoyin rage yawatar bindigogi a hannun ƴan ƙasa da shugaba Barack Obama ya yi domin rage kashe mutane haka kawai da wasu ke yi yayi kyau. Da fatan sauran shugabannin za su yi koyi da shi. Sai kuma wasiƙa ta gaba da ta fito daga hannun Nasiru Abubakar Sabagu Sau ya ce a gaskiya ya kamata ƙasashen duniya su ɗauki matakin da ya dace domin ganin a hana Koriya ta Arewa ƙara amfani da sinadarin hydrogen. Wasiƙa ta gaba kuma ta ce hakika muna marhaban da wannan ziyarar ta shugabar asusun ba da lamuni ta duniya wato Christine Lagarde ke yi a Najeriya da nufin ba da shawara kan yadda za a farfado da tattalin arzikin Najeriya. Fatanmu shi ne Allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Muhammad Mai Kaset daga jihar Borno. Sai kuma wasiƙar Abubakar Baban Rabi Sarina yace salam VOA Hausa. Ina son ku mika kirana ga shugabannin ƙasashen Saudiya da Iran cewa ya kamata su kai zuciya nesa su sasanta tsakaninsu domin kuwa abinda zaman lafiya bai bayar ba tashin hankali baya bayar da shi. Sai kuma wasiƙar Abubakar Lawal Abubakar Daura wanda ya ce hakika matakin da gwamnatin Najeriya ta ɗauka na yaƙi da cin hanci da Rashawa ya yi daidai. Duk wanda aka samu da wannan laifi a gufanar da shi gaban kotu ko mai girmansa a Najeriya don ya fuskanci shari'a. Wasiƙa ta ƙarshe ta ce ya kamata sojojin Najeriya su daina kama-kama mutane ba ji ba gani. A wasiƙa daga hannun Sarafa'u Almajirawa manumfashi.
To sai mu ce a ci gaba da aiko mana da sakonnin kafin mu kare ga maimaitawar kanin labaran duniya daga wajen dan mutanen Guman.
To mun ji cewa a yau Laraba ministan harkokin wajen Iraki ya ce ya sa kansa zama mai shiga tsakanin wutar da ke neman kunno kai tsakanin makwabtansu wato Saudiya da Iran sakamakon kashe wani shehin malamin Shi'a da Saudiya ta yi mai suna Sheikh Al-Namer. Ibrahim Al-Jafari ya faɗa a wani taron manema labarai na haɗin gwiwar takwaransa na ƙasar Iran Muhammad Jabad Zarif inda ya ce kasancewar Iraki tsakanin ƙasashen biyu hakan zai iya ƙara rura wutar da ta tashi. Jami'an gwamnatin Afghanistan sun ce dakarun suna daɗa kutsawa cikin yankin nan mai tsananin rikici wato yankin kudancin ƙasar inda suka ce sun kashe mayaƙa 'yan Taliban 43 da raunata da dama. A yau Laraba Koriya ta Arewa ta ce ta yi nasarar gwajin wani nau'in bam da ke da makamashin nukiliya. An sanar da hakan ne a gidan talabijin ɗin gwamnati na ƙasa da wata guda da shugaban Koriya ta Kudu Kim Jong-un ya yi ikirarin ƙasarsa ta ƙera nau'in bam da ke da makamashin nukiliya. Cikin gaggawa dai ƙasar Amurka da sauran ƙasashe suka yi watsi da ikirarin.
To an gaishe ka da taƙaitaccen labaran shirin la'asari kammala sai an jima da daddare za mu sake dawa in Allah ya yarda. Domin kuwa yanzu masu yau da gobe Halima da Jamila suna nan sun mana tsahuwar mashi. Sai mu ce Allah ya bada sa'a. A madadin Sarifilu Hashim Gumal da ya taya ni gabatarwa sai kuma wacce ta bada umarni Julie Lefes Gresham sai injiniya mu Neo Mr. Nelson. Ni Usman Kabara a Washington DC ke cewa Allah shi tabbatar mana da alkhairinsa. Bissalam.